Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Inda Sulemani Rice tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri ne yau Talata 14 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su. Sarfilu ba makanin labarai.
To binta jami'an Ukraine sun ce yau Talata wani karamin makami mai linzami na Russia ya kai hari a birnin Kramatorsk inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku. Kamfanin Facebook ya ce zai rage guraben ayyuka 10,000 watanni hudu katal bayan da ya sallama wasu ma'aikata 10,011. Haka kuma za a ji cewa kasar China ta ce za ta dawo da bayar da dukkan izini ko bizar shiga kasar ta tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na kasashen waje a ranar Laraba.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Kwana daya da bayan da babban bankin Najeriya CBN ya bada umarcin ci gaba da amfani da tsofaffin kudaden takardun naira har zuwa yanzu wannan shekara zuwa karshen wannan shekara jama'a na ci gaba da dare da umarnin.
Ni dai yau na fara ansana da kyar dan ban san yanda zai kasance ba tukun na gaskiya amma na ansa dai in jaraba an gani
amma baka ji labarin cewa a radio cewa a danga karba ba.
Za kuma ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga hukumomin Najeriya da su kawo ƙarshen harharan da ke salwantar da rayukan al'umma a ƙasar. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Jami'an Ukraine sun ce yau Talata wani makami mai linzami na Russia ya kai hari a birnin Kramatorsk inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a kafar Telegram cewa makamin ya afka tsakiyar birnin tare da lalata wasu manyan gine-gine guda shida. Muwar kasar na ci gaba da yaki da fararen hula, in ji Zelensky, ya ci gaba da cewa suna lalata rayuka don kar su bar komai ga bil'adama. Duk da harin da ya sanadiyar mutuwar mutane ba tare da wani laifi ba, dole ne a yi musu hukunci na gaskiya da adalci wanda ya daidai da hukuncin kisa. Tabbas hakan zai kasance. Harin ya zo ne a jirgin lokacin da Rasha ke nuni da abin da ta ce Ukraine na kin shiga tattaunawar sulhu. Kakakin fada shugaban kasar Rasha, Dmitry Peskov, ya shaida mana ma labarai cewa Rasha na da hanyar soji ne kawai a Ukraine. Dole mu cimma burinmu. Peskov ya shaida mana ma labarai idan aka yi la'akari da matsayin gwamnatin Kiev a yanzu yana yiwuwa ne ta hanyar soja kawai. Zelensky ya shanarar cewa tun bayan da Rasha ta mamaye kasarsa sama da shekara guda da ta wuce, cewa Ukraine za ta yi la'akari ta tattaunawar zaman lafiya ne kawai idan dukkan sojojin Rasha suka janye. Yau Talata kamfanin Meta wanda ya mallaki shafin Facebook zai rage guraben ayyuka 10,000 watanni hudu katal bayan da ya sallama wasu ma'aikata 10,011, wanda yanzu shine babban kamfanin fasaha na farko da ya bada sanarwar korar dimbin jama'a a zagaye na biyu. Muna sa ran rage girman ma'aikatanmu da kusan mutane 10,000 tare da janye buƙatar daukar wasu ƙarin ayyuka 5,000 da basu dauka ba tukunna, in ji babban jami'in gudanarwa Mark Zuckerberg a cikin wani sako ga ma'aikatan. Korar da aka yi wani bangare ne na sake fasalin kamfanin na Meta, wanda yake kokarin daidaita tsarin kamfanin, ya soke ayyukan da ba su da fifiko ba tare da rage yawan kuɗin daukar ma'aikata a matsayin wani bangare na shirin. Wannan labarin ya sa hannun jarin Meta ya karda kashi 2 cikin 100 daga buɗe kasuwar hannayen jari. Matakin ya mayar da yunkurin Zuckerberg na mayar da wannan shekara ta 2023 ta zama shekarar da kamfanin zai inganta ayyukansa tare da yin alkawarin rage kashe dalar biliyan, wato dalar Amurka biliyan 5, ya zamto tsakanin dalar biliyan 89 zuwa dalar biliyan 95.
To nan ba da jimawa ba, Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kwana ɗaya bayan da babban bankin Najeriya CBN ya bada umarnin ci gaba da amfani da tsoffin kudaden takardun naira 200, 500 da 1000, har ya zuwa ƙarshen wannan shekara jama'a na ci gaba da dare-dare da umarnin yayin da masana tattalin arziki ke cewa lamarin zai dauki lokaci daga Lagos ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da cikakken rahoton
Kwara daya bayan da gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya CBN Godwin Emefiele ya bada umarnin bankuna a Najeriya su ci gaba da karban tsaffin kudi tare kuma da bada tsaffin kudin ga 'yan Najeriya har yanzu wasu 'yan kasar na dare-dare wajen mu'amala da irin waɗannan kudade duk da cewa dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tsame kansa game da bin kin umarnin kotun koli da ta zartar kwanaki fiye da 10 da suka gabata akwai alamun 'yan Najeriya har yanzu na so su ji wannan umarni daga bakin sa kamar da wasu mazauna birnin Lagos suka sheda mani a tattaunawa da nayi da su game da wannan matsala na mu'amala da tsaffin kudi da kuma sabbin kudi to gane tare da wani mai sai da nama kuma zai ga mun sunan shi ya suna malam
eh to suna na Shehu Dan Nufawa eh to ni dai yau na fara ansana da kyar dan ban san yanda zai kasance ba tukun na gaskiya amma na ansa dai in jaraba an gani
amma baka ji labarin cewa a radio cewa a danga karba ba
to mun ji amma na daga koti ne ba daga baba Buhari ba shi ta muke tsoron ansa
sunana Zakariya o gaskiya ba mu fara ba saboda babban matsalan shine mutane mu ɗan kasuwa an mun sai da kaya mun je kasuwa wajen manyan mu ba sa karba kuma rannan ni na je banki na an bani tsahin kuɗi da na mai da suka ce in your own ba za su wa ansa ba sai dai an je CBN to shine babban dalilin da yasa gaskiya ba mu karba sai mun tabbata da abun ya tabbata
sunana Muhammadu Sanusi yanzu nan ma ina zuwa mai na ya kare sai naje akwai wani gidan mai nan kusa da mu da yake sai da mai naje da tambayan shi ko yana san ordinary rano suka ce su ba su fara ansa ba saboda shi sun ji daga bakin shugaban kasar ne za su fara ansan ordinary rano so definitely ba su ansa ordinary rano ba yanzu nan haka
to kuma menene masana tattalin arziki ke gani game da wannan umarni da babban bankin Najeriya ta bayar na cewa a ci gaba da amfani da tsaffin kudin har zuwa karshen shekara kamar da kotun kolin Najeriya ta bada umarni tun farko
sunana Dr. Isa Imam Faiko daga Federal University of Technology Mina lalakan wannan magana da su CBN suke cewa a fara amsa kudin kamar yadda ita koti ta zatar lalakan in ta kasance haka to za a dan samu sauki don matsalan da aka sawa shine karancin kudi to kuma ita karancin kudi ta kan jawo abubuwa da yawa za ka ga cewa yana karya kasuwanci a wannan dalilin wasu sun rasa business din su wasu kuma akwai wasu cinikayen da ake wani dole sai amfani da kuɗi to kuma ba wannan kuɗin sai kaga an samu matsala
ko da yake kokarin da nayi domin jin ta bakin wasu ma'aikata na bankunan Najeriya a lokacin da na ziyarci harabobin bankunan sun ki su ce uffan game da wannan mataki Babangida Jibril muryar Amurka daga Najeriya
Madalla an gaishe ka Babangida Jibril har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga sarfili da karashin labaran duniya
to binta a Somalia an samu asarar rayuka da dama bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a garin Barhe dake kudancin yankin Gedo wani mazaunin garin ya shaida muryar Amurka cewa wata mota cike da mamai ta tashi a wani gini dake tsakiyar garin dake dauke da jami'an yankin a safiyar yau Talata akalla sojoji biyu ne ake kyautar da tan sun mutu sannan wasu ba da ba a tantance adadin su ba sun jikkata harin a cewar mazaunan garin nan take kungiyar al-shabab ta dauki alhakin kai harin a wani sakon ta wallafa a kafar sadarwa kungiyar ta ce wani dan kunan bakin wake ne ya tuka mota makare da bawon bai a ciki a wani gini jami'an yankin ke taro domin shirye shirin yaki da kungiyar ta al-shabab tun a watan Satumba shekarar ta gabata kungiyar Al-Shabab ta yi hasarar wasu yankuna a tsakiyar kasar Somalia bayan wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin al'umma domin tallafa dakarun gwamnatin tarayya kasar China ta ce za ta dawo da bayar da dukkan bizar shiga kasar ta tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na kasashen waje a ranar Laraba lamarin da zai kawo ƙarshen hana shiga kasar na shekaru uku da aka kakaba don yaƙi da annobar COVID-19 Gwamnati ta faɗa yau Talata cewa za a koma tsarin shiga ba tare da biza ba a wurare kamar tsibirin Hainan da kuma jiragen ruwa da ke shiga babban birnin Shanghai mai tashin jiragen ruwa waɗanda babu buƙatar biza don shigarsu kafin barkewar annobar corona. Baki ɗaya wato baki da aka ba wa visa kafin ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2020 lokacin da Beijing ta rufe iyakokin ta ga yawancin baki da kake tare za a ba su damar amfani da su don shiga kasar muddin wa'adin su bai kare ba hakanan kuma za a ci gaba da shiga ba tare da visa ba ga baki daga Hong Kong da kuma yankin Macau da ya shahara wajen caca na lardin Guangdong na kudancin kasar
Haka da Sarfila Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya inda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi kira ga hukumomin kasar da su kawo ƙarshen harharan da ke salwantar da rayukan al'umma. Kiran na zuwa ne bayan da wasu harhare da suka yi sanadin mutuwar mutane 35 a jihohin Katsina da Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya a ƙarshen makon da ya gabata. Ga Mahmud Lalo da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Timothy Obiezu.
Kungiyar Amnesty International na daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suke Allah wadai da harharen da aka kai a kwanan nan a arewacin Najeriya. Cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi. Kungiyar ta nemi hukumomin Najeriya da su dauki matakan gaggawa wajen kawo ƙarshen harharen 'yan bindiga a kudancin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. A ranar Asabar 'yan bindiga dauke da manyan makamai suka farwa a ƙauyen unguwar wakili da ke yankin zangon Katab suka kashe mutum 15, mafi akasarinsu mata da yara ƙanana. Cikin shekaru da dama wannan yanki ya sha fuskantar rikicin manoma da makiyaya lamarin da ke haddasa asarar dubban rayuka. Kungiyar ta Amnesty ta ce an kashe akalla mutum 366 tsakanin watan Janairu da Yuli shekarar 2020. Aminu Hayatu shine kakakin kungiyar ta Amnesty International.
Authorities are not living up to their expectation that
yace hukumomi suna nuna gazawa wajen hukunta waɗanda suke kitsa waɗannan harhare abin takeici ne idan aka yi la'akari da cewa an jima ana kai ire-iren waɗannan harhare san ba za mu lamunci hakan ba
it is quite unacceptable
rundunar 'yan sandan jihar ta Kaduna ta ce tana kan gudanar da bincike amma sakamakon binciken farko ya nuna mata cewa harin na ɗaukar fansa ne bayan da aka kashe wani makiyayi yayin da yake kiwo a kwanakin baya Kakakin 'yan sanda Muhammad Jalige bai amsa waya ba a lokacin da muka tuntube shi kan wannan lamari. Mai magana da yawun kungiyar ta Amnesty International Hayatu ya ce hukumomi sun sha cewa suna gudanar da bincike amma shiru kake ji.
The position of the Kaduna State Government is in that investigations are going on.
Yace kullum matsayin gwamnati ita ce ana kan gudanar da bincike amma babu wata rana guda da aka faɗa mana sakamakon binciken da suke ikirarin suna yi. Hakan kuma abun damuwa ne domin yana kara wa masu kitsa waɗannan harare ƙwarin gwiwa. Najeriya na fama da matsalolin tsaro ta fuskoki da dama waɗanda suka hada da hararen ta'addanci garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da kuma fadan ƙabilanci. A wani hari na daban da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata, 'yan bindiga sun kashe akalla mutum 20 a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya a cewar 'yan sanda. Isa Gambo shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Katsina ya kuma ce tun hukumomi suka maido da zaman lafiya a yankin da lamarin ya faru.
They came all along from Zamfara State on a motorbike.
Yace maharan daga Zamfara suka fito akan babura suka shiga cikin Katsina. Ko da yake al'ummar yankin da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'an tsaro sun yi kokari wajen daƙile harin. Har jirgin sama muka tura sai dai mutum 20 sun mutu wasu kuma da dama sun jikkata.
And so many persons were injured also.
A watan da ya gabata ne miliyoyin 'yan Najeriya suka gudanar da zaben shugaban ƙasa yayin da wa'adin mulkin shugaban Muhammadu Buhari ke shirin karewa bayan shekaru 8. Jama'a da dama za su zura wa magajinsa ido don ganin yadda zai shawo kan matsalar ta harare a Najeriya.
A gaida Timothy Obezo da Mahmud Lalo da wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda wata mata da ta dukufa wajen taimakawa marayu da sauran yara da ake yarwa bayan an haife su. Matar ta ce tana yin wannan aikin sa kai ne domin ba ire-iren waɗannan yara damar yin rayuwa kamar kowa. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi da ke birnin Yamai na ɗauke da ƙarin bayani.
Jefar da yara ko jarirai da aka haifa ba ta hanyar aure ba a bola kokota ko su gurare na daban ya zama ruwan dare ga duniya a jamhuriyar Nijar. Yankin Maradi da ke kudu maso tsakiyar jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin yankunan ƙasar da ke fuskantar wannan al'amarin. Muhammad Lawal Garba babban jami'i ne a ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana a yankin na Maradi.
Waɗannan yara an aka yadda su police ake fara gaya ma ita ke ga mun wani bi tare muke dokar su mu kai su uwa da danta. An aka kai su sa'an nan mu kuma mu zo mu rubuta ma juji mai kula da haƙƙin yara ga an yar da yaro kaza an guwa kaza sai ya ce mu je mu samu wanda za ta doka. Hakanan ake sai mun tai mu nemo mata waɗanda suke so wasu suna da ƙira wasu kuma basu taɓa haihuwa ba sai a ba su sarki waɗannan yaran tare da takarda wadda ake ce ma ordonance de placement ta juji da minor.
Malama Bilkisu Aibu ta share kusan shekaru 10 tana kula da ire-iren waɗannan yaran da aka tsinta.
In na ga yaro wanda bai da uwa bai da uba sai tausayi kama ni ga yadda nake jin su tamkar ni na haye su a wannan iya da Allah ya bani a wannan abin doni din ba ni sa a wannan yaran wani abu ya same su.
Ko bayan yaran da aka tsinta malama Bilkisu Aibu na kuma ɗaukar ɗawainiyar yaran marayu ko mara galihu wacce yake gina musu wata sabon rayuwa ta hanyar kula da ilimin su da basu tarbiyya da dai sauransu.
Ta hayya na kyautata mun kuma tana mama alheri sosai tana taimaka mun zuwa ekol da kudin da take ba mu kuma tana taimaka mun da ta kama mu ci kuma mu muna fata Allah sa ta tsufa kuma ta taimaka mun ma mu girma. Likitan ke sa in zama in na girma ana sai in mata biyayya in mata biyan da ta mai dan ina a karama
muna cin abinci muna cin nama muna cin shinkafa muna cin makaroni tana ba mu kaya in mutum ba lafiya tana ba mu kuɗi mu samu magani ko ta kai mu likita.
Yanzu haka masu faɗa a ji a yankin na Maradi na ci gaba da faɗi tashin na ganin an kawo ƙarshen wannan al'amarin.
Kadar an targa ta zo a kawo a runguma a harin abin nan. Mutum ya samu ɗan nan wanda ba shi ba ya hawan duniya an bai hawan shi ba hawan duniya ka adana ka haƙura kadar a fi Allah kawo ki ɗauka shi adana abinki ko waye ku bar sa ɗaya ku sayar da abin. Inda mace zo an kike ciki kin zo gida kin da babu shi ka zo miki na ka kawo ku waye ka kawo hannun hukuma.
Malama Bilkisu Aibu na samun 'yan kudaden da take taimakawa waɗannan yaran ne ta hanyar ƙananan sana'o'in da take yi don haka take buƙatar gudunmuwa wajen hukumomin Nijar da ƙungiyoyin tallafi domin cimma burinta na ƙara kyautata rayuwar waɗannan yaran. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17 a jamhuriyar Nijar.
To shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 16:25 kuma 31 wato yanzu binta shirinmu na gaba wanne ne da mun shiga
yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato noma tushen arziki
noma tushen arziki noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu na Agadez Hamid Mahmud yayi da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda kan irin illolin takin zamani da magungunan kwari da manoma ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
Ka gani na fari mutane suna kashe kansu da karan kadan da ake ce abitifi ba sani ba. Na biyu an ba kai dauki matakan nan ba za ga mutum ya rasa mazakutan shi ma duka wannan illan magani. Kuma yanayi da nake ciki sai kaga wani lokaci wannan magani da ake tsawa yana taruwa guri daya wata rana nun gurin mu masu yiwuya an kazo gurin bayanin mu tunda magani nan ya bata shi kuma an da yi tare ne India an akwai ruwa na gudanya ya gudanya kamar wani gulbi ko kori ya tafi sai ya dauki wannan magani wanda ya taru a wannan guri ya kai cikin tabki an yi iske kihi da duka rayuwar take ci sai Allah kasu kenan ni kire na ga mutane gaskiya a rage amfani da wannan abu kuma a koma ma amfani da wannan taki namu na gargajiya a raba shi in ka raba shi yana da amfani kuma akwai halu husau idiya da malaman gona suka gwada ma mutane to shi wannan kamar kore kwari ne yake ba kaman maganin nasara bane wanda an sa yanzu sha yanzu biya yanzu shi ko yayi lahiya da a ce ka sa magani ka gane ko kuma ya halbe ka gare kai amfani da shi wannan husau na gargajiya wadan dai masu bisu ba da sakamako diya ba a samu sakamako diya yanzu kamar da za a samu buhu goma na anda kai amfani da taki da maganin nasara da taki nan nasara shi wancan bai wuce kamar a samu rabi amma lahiyar ka tahi kudu karin tahi da a ce ka me ake cewa ka noma ka sakamako da yawa amma ba ka kace da kai iyalinka ba ka je ka sai da mutane kaga ka cuta musu ba iya gane sai da kadan kadan da kadan kadan ka gani sai a ga wannan amfanin da muke da taki na zamani da wannan magani na zamani shine ya kama illa shine ya kama wannan matsala
kamar haka yana nufin cewa za a rage samun amfanin gona sakamakon amfani da taki da suke da ke da illa sosai ga wuraren gonakan nasu manoma
shi wannan taki na zamani kun gane an ana sa shi ana samun sakamako diya ana samun kamar ton 2 zuwa 3 a guri an ana sa shi amma aka matsa sa shi akwai lokacin da kwata-kwata ma za ka gani ka bata gonarka ba za ka samu kuni amma shi wannan kamar yanzu taki na gargajiya an kana amfani da shi ko kuma magani na gargajiya baka bata kasaka sai duk kullun sakamakon da za ka samu ba zai kai bai na wancan ka gane ku an kai matsayin kamar shekara 10 kana sa wannan akwai lokacin da an kai gaba da sa wannan taki na gargajiya ko magani kwata-kwata ma za ka samu amfani kai kenan ka bata gurinka shi ko wannan namu na gargajiya taki na gargajiya da magani na gargajiya gaskiya an kana da amfani da shi ba shi da illa kamar wancan na nasara
kamar wata illa ce ko kuma wata irin barna ce amfani da takin da ya wuce kima zai yi manoma
me ake ce amfani da taki an yi yawa yana iya sawa kamar sakamakon da ake samu yayi kasa kamar in kana samun ton 10 an ka matsa sashi zuwa lokaci zuwa lokaci kaza ka bata kasarka wani lokaci sai ka ganka ma kana samun kamar ton 2 kai kenan sakamako zai kasa kuma shi wannan magani an kasa ka matsa sashi kwari da ke ya samu shi akwai lokaci da gari in wayi za gari ma an ka samu kamar baka samu shi ba bai ce mishi komai shine nasarin ci ake kira ya develop resistance kenan bai ce ma komai kenan sai ka kai an kana sa kamar yanzu maganin sunan shi malachion an kana sa shi kana sa shi kana sa shi akwai lokacin da kwalin ya saba da shi bai ce mishi komai kenan dole ka saki halu koma wuni kenan an ka koma wuni kenan shi wannan maganin kamar da cikin kashi 100 ko kashi 1 baya taba wannan kwari kashi 100 ba ɗaya cikin kasa yake zuwa kenan kullun an yana taruwa kamar yadda na gaya ma wata rana gari zai waye zaka zo ka iske kwata-kwata ma kasar taka bata bada sakamako shine illar da ake samu
ya girman matsalar take a cikin jihar Agadez
an ka dauka wata 12 wata kenan shekara guda sama shekara wata 12 duzu masu duzu kenan mutane suna wannan noma rani kuma suna amfani kwarai da wannan taki kuma suna amfani da wannan magani dan ma abin da Allah ya ka sauki dangance da wancan malati da aka samu ta covid nan sai aka samu rucin sai aka samu dakatar da samu wannan taki shine mai ka saukin abu amma Agadez suna cikin kasar Niger cikin wannan jiha takwas an da ake amfani kwarai da wannan magunguna kuma da ake amfani kwarai da wannan taki kenan kina na da ga mutane shi da gaskiya a rage amfani shi ba a ce a tsida ba amma a rage gaskiya aka matsa da yi gaskiya akwai sakamako mara kyau da zai biyo baya
shin ku yi binciken gonakan mutane da suke amfani da irin wannan takin kun ga yadda al'amura suke gudana
wannan ba ma sai an kaje bincike ba an ka diba da kanka ba an ka diba da kanka tun in ka je kwari da ka shiga cikin kwari da ka shiga cikin gurin noman rani zaka rike shi mai wannan magani kenan wannan ba ma sai an yi ma bincike ba kamar a je bincike ba kai muka yi bincike ma amma mu da muke zuwa kai da kawa muna zuwa bin sar kawa muna gani yanda mutane suke amfani da wannan abu da suke amfani da taki da yawa kuma da suke amfani da magani halu da yawa wannan ko da kanka ka tayi ka dan jaridar ko da ka dan ka tayi wani kuri ka gani yanda mutane suke amfani da wannan abu kuma ba nan ka dai bane dukkan Niger ne wannan nan ka dauka a garsa dan dama dama ga garuruwa wanda suke iyaka kamar da Nigeria tunda nan kusa ne ketare ne zaka je ka nemi wannan ayan hani kwarai da shi tunda akwai bincike diya da aka yi dangantar da wannan kuma gaskiya ai ya ba da sakamako na cewa mutane suna amfani kwarai sun matsa kwarai da wannan amfani da magani da taki kuma ba da bin kaidodi ba to wannan kuma yana da illa ga mutun kanshi to sai ga mutun wajen karfi 11 ya zo shi ba riga ba wando ko ko riga da dan karamin wando ya zo bai rike kanshi ba shi ko kamar nan hudi akwai mutakai da ya kamata a dauka muje amfani da shi wannan magani
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda kuma wakilin ma Agadez Hamid Mahmud sai kuma Julius Discretion da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Ayuba Isa garin Sarkin Noma yace muna jajantawa al'ummar jihar Kano bisa ga gobarar da ta auku a kasuwar Singa Allah ya mayar da gurbin abin da aka rasa amin Sakon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa yace kira na zuwa ga ƴan kasuwar mu na Niger ga azumi ya kusa da su rage farashin kayan su a kasuwa domin talakawa su samu saukin rayuwa da fatan Allah ya sa sun ji wannan kira nawa shi kuma sakon Baffa Haruna Batoga yace kubutar da wasu mutane 14 a hannun masu garkuwa da mutane da ƴan sanda suka yi a jihar Zamfara hakan abu farin ciki ne duba da yanda waɗannan da aka kubutar da su din suka kwashe fiye da kwanaki 60 a hannun ƴan bindigar Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam E Adam Gashuwa suka ce rashin mutunta umarnin kotu na ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi dake haifar da nakasu ga tattalin arzikin ƙasar abin damuwa ne matuƙa to mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
madalla an gaishe ki Zarawu Fage yanzu kuma sai labarai a takaice
to a takaice jami'an Ukraine sun ce yau talata wani makami mai linzami na Russia ya kai hari birnin Kramatorsk inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku shugaban kasa Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a kafar Telegram cewa makamin ya afka tsake birnin tare lalata wasu manyan gine-gine guda 6 Yau talata kamfanin Meta wanda ya mallaki shafin Facebook zai rage guraben ayyuka 10,400 kacal bayan ya sallama wasu ma'aikata 11,000 wanda yanzu shine babban kamfanin fasaha na farko da ya bada sanarwar korar dimbin jama'a a zagaye na biyu. A Somalia an samu asarar rayuka da dama bayan wani harin kunan bakin wake da aka kai a garin Bandhe dake kudancin yankin Gedo. Wani mazaunan garin ya shida muryar Amurka cewa wata mota cike da mamai ta tashi a wani gini dake tsakiyar garin dake dauke da jami'an yankin a safiyar yau Talata. Nan take kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin. Kasar China ta ce za ta dawo da bayar da dukkan bizar shiga kasar ta tare da bude kan iyakokinta ga masu yawon bude ido na kasashen waje a ranar Laraba. Lamarin da zai kawo ƙarshen hana shiga kasar na shekaru 3 da aka kaka ba. Dan yaki da annobar COVID-19 gwamnati ta faɗa yau Talata cewa za a koma tsarin shiga ba tare da biza ba a wurare kamar tsibirin Hainan da kuma jiragen wato da kuma jiragen ruwa dake shiga babban birnin Shanghai mai tashi jiragen ruwa waɗanda ba a buƙatar biza don shigar su kafin barkewar annobar COVID-19
to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sarfi Lahashin Gumel wanda ya ce ya gabatar da shirin sai Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau yace taku Tinta Suleimani ranake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuta lafiya ma salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne da gobe na tafi